أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل مهدفة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. بايان هكا منا إسد سابون غيسوة الدين المسلم، سابون غيسوة أن الجنة. تحيتهم يوم يلقونه السلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa mahaliccinmu Allah ne kowa mai komai, mu mallaki ranar sakamako wanda ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta Alhamis, wacce take yau a 6 ga lissafin Ramadan, hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446, wanda yake daidai da yau 6 ko 5 ne, 6 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025. Kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar da muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi, ya sa abubuwan da muke karantawa su kasance masu amfani a gare mu, ya raba mu da makirci da kaidi irin na shaidan. A jiya an bamu manta ba, mun kare bayanai akan abin da ya shafi zamantakewa da iyali a cikin gida, wanda wannan kamar in ka so ka ce ala koroni bayanai game da zamantakewa da iyali yana nan gaba cikin wannan sura mai albarka ta Bakara, abin da ya shafi mu'amala ta haƙuri da kuma juriya wurin magance mutuwan aure, da kuma in ya mutu din ya za a yi yana nan tafi insha Allah. Wannan kamar an ba da kanuni akan abin da ya shafi harkan zamantakewa a cikin gida, mu'amala kyakkyawa domin farantawa abokin zama ko abokiyar zama ne a gaba. Sai Allah madaukakin sarki ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
Allah ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce, wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum, kada ku sanya Allah madaukakin sarki a matsayin shamaki ko kandagarki tsakaninku da abin da za ku aikata na alheri, ma'ana ku riƙe Allah a matsayin tamkar wani damara da kuka ɗauka shine kaman kango a gare ku. Wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum, ku riƙe Allah tamkar wata ɗamara ce da kuka yi domin kare rantsoyinku. An tabarru, ku ƙi yin aiki nagartacce, wa tattaqu, ku ƙi yin aiki na taƙawa, watuslihu bainan nas, kukiyin sulhu tsakanin mutane da ba sa ga maciji masu zaman doya da manja. Wallahu sami'un alim, domin Allah madaukakin sarki sami'u ne mai ji, al-alimu kuma mai ilimin gaske. La yu'akizukumullahu billagawi fi aymanikum, da dai za ku gane ku manta da rantsuwan da kuka ci, kun yi kuna dogaro da rantsuwan domin kin yin aikin ayyuka nagartattu na ayyukan tafiya aljanna. Ku dawo ku ci gaba da aikatawa da ayafi, inji Allah madaukakin sarki, domin kuwa Allah madaukakin sarki baya kama ku da laifin rantsuwa da kuka yi na lagawul yamin, walakin yu'akizukum bima kasabat qulubukum, Allah madaukakin sarki yakan kama ku da laifi ne da abin da kuka kulla tun farko na kyakkyawiyar niyya na zaka rantse ba zaka yi abu kaza ba. Wallahu ghafurun halim, Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne ko mai hakuri game da katobala da bayinsa suke aikatawa. Waɗannan ayoyi guda biyu bayanai ne game da abin da ya shafi rayuwarmu. Akwai abin da ake cewa lagawul yamin. Mecece lagawul yamin? Shine abin nan da kullum an taba ka, yau azumi nawa aka yi, ce wallahi azumi shida ne, babu katan sai ka rantse. Zaka je cin kasuwa ko yau? Yau Alhamis kasuwar madara. Zaka je? Eh wallahi zan je. Jiya fa Laraba ka ci kasuwar nan mun kai? Wallahi na ci. Babu magana da zai yi sai ya ce wallahi. Yawa wannan ana kiran su lagawul yamin. La wallahi ko a wallahi. Eh wallahi, na'am wallahi. Ba zai yi magana ba sai ya hada da cewa wallahi, sai ya rantse da Allah. To irin wannan rantsuwa da bakin mutum ya saba da su, ba a kama shi da laifi, kuma da so samu ya iya kokari ya ga cewa ya daina. Aƙalla in ba zai daina ba ya rage. So samu dai a ce ya daina gaba daya. A mutanen hannun hagu ba sa rantsuwa, duk abin da za ku yi da su sai dai kai sun ce gaskiya. Saboda su kullum abin da ake gaya musu a wurin bautansu shine rantsuwa tana da hatsari. Ku guji yawaita yin rantsuwa, don haka ba sa rantsewa. Duk abin da za ka yi da su sai dai kai sun ce maka gaskiya. Aha, ba sai ce da gaske. Ba zai ce maka wallahi ko kuma Allah ba, ko kuma ya ambaci abin bautan nasu ya rantse da shi, tunda sukan yi rantsuwa da shi. To ba zai rantse ba hatta da littafin hannunsu. Sai dai ce maka gaskiya kawai, in ka yarda shi kenan, baka yarda ba kuma shi dai gaskiya kawai guda ɗaya ce, gaskiya kawai. To lalle Ubangiji madaukakin sarki ya ja kunnen mu ga abin da yawancin mutane muke aikatawa. Idan an zo ana magana sai ya ce ai shi ya riga da ya rantse ko ba zai kafara ba. To Allah madaukakin sarki ya ce kada ku sanya Allah ya zama kamar shine kariya ko kambu da kuka riƙa. A matsayin yanzu shi ne kandagarkin abin da za ku ci gaba da aikatawa na nagarta ko kuma ayyuka na taƙawa ko kuma me sulhu tsakanin mutane. Lallai waɗannan abubuwa rukuni ɗaya biyu uku da Allah madaukakin sarki ya ambata, albirru su ne dukkanin wasu ayyuka, hatta taƙawa ɗin tana shiga cikin albir, sannan islahin bainan nas tana shiga cikin albir, domin an ce albir Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mai ake nufi da albir, da wa bisa yazo zai tambaye shi, ce ji'ita tas'alu anil bir, ka zo ne kai fatawa akan albir ko? Sai yace kware ku Manzon Allah, ka gane abin da ya kawo ni. Sai yace to kwantar da hankalinka, albirru husnul khulq, abin da ake cewa albir shine nagartattun dabi'u, halaye na abin yabo, akhlaqun mahmudiyya, abubuwa da zaka yi wanda za a yabe ka, wanda babu abin da zaka aikata a ciki a ce a Allah wa dare ko a kushe. Wannan su ake kiran su albir. Ubangiji madaukakin sarki da kansa a baya muna iya tunawa a cikin wannan sura da muke karantawa, suratul baqara, ya gaya mana me ake nufi da albir. Laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal mala'ikati wan nabiyina man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin har zuwa karshen wadan sabil zuwa karshen aya din, wanda in mun duba duk abin da aka jero a ciki sai ka dauko ka alakanta da wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, kaga duka at-taqwa da islahin bainan nas ya shiga cikin can gurin. ma'anan albir da Allah madaukakin sarki ya fada a wani wuri a cikin suratul baqara Allah yace wa laysal bir bi an ta'atul buyut zuhuriha walakin albirra man ittaqa fa'atul buyut min abawabiha kaga ketar katanga yayin shiga gida wannan dabi'a ce ta suwa tabbata kai ko barawo gani saboda haka kar kai abin da za a ce Allah wadai to sai mu dawo kan abin da muke karantawa an tabarru du abin da ake kiransa albir kai kokari ka aikata kar ka fake da rantsuwa da kai kace ai na riga da na rantsi ko bazan yi kafara ba da can kai kake masuwa da dinkin sallah sai wata taku ta hado ku tsakanin kai da wannan mutumin sai kace ba za ka kare musu ba wanda irin makamancin wannan ya faru a lokacin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana raye a tsakanin sahabbai sai aka yo yarbe aka yarba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa matarsa ummul mu'minin wacce a cikin matansa babu wanda yake so sama da ita in ka cire nana Khadija ummu na Aisha aka daura mata kage cewa ta yi lalata da wani wanda an yi ta kokarin ta yi bayani tace to duba bayanin da za ta yi ba za su gamsu wasu mutane masu cewa ta yi din dan haka ita ba bayanin da za ta yi kawai tace ta yi hakuri idan har da gaske ta yi Allah zai tona mata asiri idan ku ba ta yi ba tace tana jira Allah ta zai kare ta daga wannan zargi da ake mata na bakanta mata suna kuma hakan aka yi manzon Allah har sai da ta kai ta kawo shi ma kamar ransa ya fara baci akan abin tana gidansa baya kula ta karshe ma yace ta tafi gidansu ta je gida mahaifiyarta ta tambaye ta mahaifinta ya tambaye ta wai da gaske ne tace kai sai ta kara fashewa da ku tace wato yanzu ashe ku ma za ku yarda cewa zan aikata wannan kasamin aiki ni dai babu abin da zan ce ina jira hukuncin da Allah zai yi akan wannan yarfe da aka yi daga gashi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da bayanai na wanke na Aisha cewa fa bata yi wannan abun ba har ma Allah madaukakin sarki yake cewa laula isma'itumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira me yasa da kuka ji labarin baka alakanta abin da kanka ba kai sai ka ce yanzu kai ko in ke mata ce ki alakanta abin da kanki yanzu ke da kike jin kina ganin sa na abin kyama ne ke ma ki saki yadda ki aikata wani abin ballanta na ko matar manzon Allah duk yana daga ciki bayanan da Allah madaukakin sarki ya yi domin wanke ummu na Aisha al-khabisatu للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون حقيقه انا عائشه برانتاتيا ce ba ta kusa da ta aikata wannan masha Allah wato yanzu kai ka yadda cewa matarka ba za ta yi ba wato kenan matar manzon Allah ne za ta yi to kenan me ba tsayin manzon Allah a wurin ka sai ka ce al-khabisatu lil-khabisi me ba tsayin manzon Allah kenan a gun ka in kai matarka ka tabbata ba za ta yi ba in kai kana kallon kai ba za ka yi wato duma aje wannan a cikin waɗanda suka dauki wannan bayanin ake ta yamu dini da shi a cikin Madina akwai wani daga cikin mutane dan uwan Abubakar kuma Abubakar yana daukan dauriyen gidansu ciyarwa tufatarwa kula da duk wani abin da ya kamata da ka sani na sauke nauyin haƙi da yara ta yi a wuyan wanda kake daukan dauriya Abubakar ya dauki amma cikin ikon Allah sai ya samu jarrabawa ana kiransa Mistah Mistahu sai ya zama yana cikin ƴan gaba-gaba wurin yada wannan labarin ƙarya in yaje wannan majalisa ya zauna sai ana kallo a to ai ga nan wani yana da alaka da gidan shi ma yana yada wannan fasadi labari sai ya zo kunnan Abubakar cewa fa ga fa wani shi ma yana daga ciki sai Abubakar ya rantse ya ce ba zai ƙara daukan ɗauriyarsa ba ya yanke alaka tsakaninsu daga yau har sai da Allah madaukakin sarki ya ce wala ya atali uli fadali minku wasa'ati an yi utu uli lukurba wal yatama wal masaki na fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum Abubakar yace kware ku nasu Allah ni mai wanda fara da haka na yafe masa zan ci gaba da daukan da yin har ma da kai wannan sune sahabban manzon Allah to saboda haka kada ka ce wai ka sa Allah a matsayin kariya tsakaninka da aikata ayyukan alheri wai ai kai ka rantse ba za ka yi kafara ba kai kafara din ka aikata abin da yake shi ne yafi alheri inji Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rantsuwa akan wata abu akan wani abu da ya sa a gabansa yace ba zai yi ba inji Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali abun alheri ne to falyati allazi huwa khair ya aikata wannan abin da yake shi ne nagartar shine aikin alheri wal yukaffir ala yaminihi sai ya kafara rantsuwansa me kafara me kafara sai ba ta da wulwa halaku kai azumi uku ne shine zabin karshe ko ka ciyar da miskine guda goma ko ko kuma kai mu kai musu tufafi su goma da idan ka ga bin ya maka nauyi Allah madaukakin sarki sai ya ce zalika kaffaratu aymanikum idza halaktum wahfazu aymanakum idan ba ka san biyan irin waɗannan tsare-tsare na kafara to lalle ka kiyaye kai wa harshen kallanzani kada kake sakar rantsuwa haka kawai baka tatar babu shi ne kawai kai kowanne lokaci daga kafin sa ta sai kace na rantsa da Allah ba zan yi abu kasa ba wanda da wanda su cika mana gaban su babu ruwana da su ba zan ƙara shiga sulhu tsakanin su ba to ai yanzu shedan ya yi galaba a kanka yanzu abin da ake nema a gunka shine kai kafaran wannan rantsuwa din ka dawo ka ci gaba da yin sulhu tsakanin su ko da ko duk bayan sati guda sai ka dawo kar ka ce kai ka kosa kosawanka ita iblis kuma yake nema ko aure tsakanin wance da wane kam wannan auren ai kawai ku basu ai ɗan duniya ne to wannan fadin haka din yana daga cikin galaba da shedan ya akan zara du fadan da za su yi ku ku yi hakuri na juriyar musu sulhu ko yaushe ce sun girma ba sun san girma ba suna da ƴaƴa a daki sun aure amma har yanzu fada suke da junan su girma bai zo musu ba duk irin wannan lafazin ma bai kamata ya fara fitowa daga bakin ku ba ku san dabarun da za ku bi cikin hikimomi ta yadda za ku yi ku yi sulhu wato a tsakanin waɗanda suke fitina a tsakanin su domin ku kawo maslaha a cikin al'umma shine Allah madaukakin sarki ya jawo kunnan mu a nan gurin cewa kada rantsuwan ku ta zamo shine ita ce dalili da za ku rika nakin yin nagarta ko kuma sulhu tsakanin mutane ko kuma yin aiki na takawa domin Allah madaukakin sarki yana jin duk abubuwan da kuke aikatawa kuke fada a bayyane ko kuma a boye dan haka shi yasa sai Allah ya warkar da wannan tunani da muke da shi na cewa in mun rantse fa kawai mata haka tunda mun rantse babu dawo babu waiwaye bahaushe kuma ya ce waiwaye adan tafiya yawa ka waiwaya din baya ka ga gara kai sulhu din gara ka ci gaba da mu'amala gara ka ci gaba da sada zumunci gara ka ci gaba da gina musu masallacin da da ka ce ka janye ba za ka yi ba gara ka ci gaba da ciyar da su din da da ka rantse cewa ba za ka yi ba da makamantan su shi yasa sai ya ce baya kama mu da laifin rantsuwa na yau da gobe da muka saba akan harshen mu amma Allah yana kama mu walakin yu'akizukum bima aqattumul ayman yana kama ku da abin da kuka kudirce na rantsuwa din dole ko rantsi sai da ma ka sha alwashi kamar dai irin rantsuwan nan da ake a kotu wannan ita ake kira aqdul yamini kenan sai da ya hada ya tara ya kare tunani ya shawarci yan uwa sannan ya zo ya alwala ya dafa alqur'ani ya rantsi cewa gona ta wuri ka sannan mallakin sa to wannan irin rantsuwa Allah yana kama mutum da ita ko da ko ba a kotu bane in mutum ya rantsuwa makamanciyan wannan wanda da sanin sa da hankalin sa da tunanin sa sannan yazo ya hada kuma yace ya rantsi abu kaza din nan kaza ne alhali ko ba haka bane to lalle wannan yana daga cikin masu fadawa hatsari wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ya kare mu a gaba sai Allah ya ce
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
الله يسعدك على الهدي وفي الفيديو ما دوقك ينسى الكيتش للذين يؤلون من نسائهم ما سير رنسوة cewa ba za su kula matansu ba nan akwai masu yin wannan kaga wancan an kare bayani ne a mutane a waje mu'amala ta sarari mu'amala ta anguwa ko ta gari da gari a irin wannan Allah ya ja mana kunni a waje ma an ce mu gyara to in mun dawo cikin gida a anguwa din sai aka samu wani yayi rantsuwa tsakaninsa da matansa ba zai kula ta ba to yanzu sai dangin matan da dangin shi mijinsa su ba ido su gani a bashi lokaci na wannan rantsuwa da yi wata hudu arba'atu ashhur fa in fa'u bayan kafin ko bayan ko kuma kafin sai ya ga ya dace dawo sai ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne da jin kai fa in azamu talaqa idan kuma bayan watanni hudu din sai ya ki dawowa fa inna allaha sami'un alim to Allah madaukakin sarki ne ji ne ko masani game da abin da wannan bawan Allah ya nufi kuma ya aikata wannan shi yake cewa ila'i tawa masu yin ila'i wata hudu ake basu kuma ana so ayi kyakkyawan kulawa game da waɗannan watanni hudu din, saboda ita mace takan iya hakurin bata kula bata biyan bukata ba da namiji na wata hudu ne, in ya haura wannan kuma to wani abu zai iya faruwa, wani abu zai iya faruwa, Allah ya kiyaye, sai fa masu tsoron Allah. Dan haka shi yasa idan mutum zai ajiye mace kuma sai ya zamana ya tafi fatauci, fataucin da zai kai shi wata biyar shida bai dawo ba, lalle ya tanada wani abin da zai yi domin ganin cewa ko dai dauki matan suke tafiya tare, ko kuma duk bayan wata hudu ana shiga cikin nadir ya dawo. Duk bayan wata hudu ana shiga nadir ya dawo. Nawa aka samu a irin wannan sabizarcen da suke yi, sai ya dawo ya ga matan da ciki, sai ya hada sama da ƙasa kuma ya ce ba cikinsa ba ne. To ya jawo? Kai ka jawo ai? Yawa, akwai wani alarama ya ce wani ya yi aure sai ya fita kaɗan raba ko kuma neman kuɗi, sai ya ƙi ya dawo sama da wata hudu biyar matan ta ƙosa sai ta kai ƙara. To aka samu da ya dawo sai babanta yake tambayarsa, ya aka yi haka? Sai ya ce eh, ai baba, ban batar da yunwa ba, na bar mata buhunan abinci, na bar kaza, na bar kaza, na bar kaza. Ya ce baban nata kuma Allah rahama ne. Sai ya ce to buhun azzakari ko guda nawa ka bar mata? Sai ya sunkuyar da kai, sai ya ce to ka ji daga yau duk abin da kake tunanin ka bar mata akwai a gida, amma akwai abin da a gidan ko ba za a bata ba, kai ne za ka bata shi, ko dai ka dauke ta ku tafi, ko kuma duk yadda za a yi bayan wani lokaci kake wayewaitowa, in ba haka ba kuma to gara a rubu da auren. Shi ne bi ma'ana wa in azamu talaka, idan ku saki yake nufi to gara tun farko kada, dan da mun masu yin wannan ilayin asali suna rantsuwa ne domin su azabtar da mata, tana buƙatar kusanta mijin ce kusance ta sai ki kula ta, wanda akwai kuskure a ciki. Duk yadda za a yi a bai wa mace hakkinta, a hannu guda kuma lada ma kake samu a wannan biyan bukata din domin aikin ibada ne, aikin ibada mai karfin gaske. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, a gaba sai Allah ya ce
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وبؤولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
الله يسعدك يا أخي. ومن بيجي مالوكا تنسلكي يجي والمطلقات ما تشند أكسكا ya tarabbas na bi anfusihinna, za su zauna su yi zaman abin da ake ce masa idda, iddatu talaq, idda wanki ko gyara da tantance zaman ciki ko wani abu mai kama da wannan ga ita mace da mijinta ya sake ta, za ta zauna salasatu ashhur, salasatu quru, watanni guda uku ko kuma jini uku, za ta yi jini uku. Wallahi hillallahunna, bai kamata ba a gare su an yaktunna ma khalaqallahu fi arhamihinna, su boye abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin mahaifansu. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, matukan dai sun yi imani da Allah da kuma ranan ƙarshe. Wa bu'ulatuhunna, mazajansu na aure, ahaqqu bi raddihinna, su suka fi cancanta su mai da wannan aure din, ma'ana su dawo a yi komi. In aradu islaha, matukan dai sulhu ake so, ana neman zaman lafiya. Wala hunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf, su matan suna da kwatankwacin haƙoƙi da suke nema a sauke nauyi da ya rataye a wuyan mazajensu na aure, wanda wannan haƙoƙin su ne na tilas a sauke musu, kamar yadda su ma suke da nasu haƙƙin na tilas na haƙoƙin miji wanda za su sauke. Sai dai duk da an yi wannan bayani din, sai Allah ya ce walil rijali alayhinna daraja, haƙiƙa su mazaje sun fi matan girman matsayi, su ne jagorori. Wallahu azizun, a sama da kowa kuma Allah shi ne mabuwayi, alhakimu gani wurin hikima. dan haka ita wannan aya abinda take mana nuni shine tunda har ya kai ga wayin azamul talaq an yi ila'i bai dawo ba yayi watsi da abun to yanzu wannan abin da ake shine sai a tafi a nema mata saki a wurin a fuskar shari'a ina ne fuskar shari'a sai a zo zauren sulhu na anguwa a zo a tattauna da mai anguwa da dattawan anguwa gafa abin da wani yayi wa matarsa yanzu mai kuke kallo za a yi sai a ce a kira shi a dai duk wani matsaloli da za a bi na tattaunawa idan ya nuna ya bi jirewa zauren sulhu yanzu mutun da akwai hizba sai a kai wa ƴan hizba ya fi ƙarfin sulhu kenan a anguwa komandan hizba na karbar hukuma zai tattauna da mutanansa da kuma shi mijin da matan ko ta yi da wakilin mijin ko kuma alwalin matan a tattauna a gaya za a yi wa tukkan hanci idan abin ya gagara to daga nan kuma sai a tafi kotu a ce a nema mata saki a wurin alƙali shi yanzu ya rike ta bai sake ta ba kuma bai ci matarsa ba kawai saboda ya mata ila'i to abin da ya kamata sai a bi wannan mataki ɗaya biyu na uku shine na ƙarshe wanda an je kotu kuma alƙali yana da dama bayan ya sa bayan alƙali ya sake ta saki irin na kotu kuma ya ci taron mijin tara gwaggwaba domin saboda gobe irin wannan abin kada wani ya yi tunanin zai kwatanta wa matar da yake aure da ita to yanzu idan har an yi saki din an yi saki yanzu babu yadda za a yi to matan da aka saka ba za ta yi zawarci ba har sai bayan jini uku ko kuma a ce wata uku ga wanda ba sa yin al'ada jini uku nan idan sun yi jini uku to daga nan shikenan za ta iya neman ta nemi mazajen aure ta kuma yi aurenta ita shikenan iddanta ta ƙare Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnen mata saboda mata suna da wani irin abu na shagali idan ta kyamaci mutum ko da ta fita a gidansa da juna biyu sai tana ganin cewa juna biyun nan fa yanzu wata ɗaya ne kawai da aka gara ta ce babu juna biyun ta zubar da ciki shine Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe su a nan cewa wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna kada su ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin mahaifansu domin ɓoyewan zai zama illa ƙarshe ta lallaɓa ta ce gashi za ta yi aure ta kai cikin wani zuwa wani gidan auren in ta je ta haihu a wata shida bayan aure aure ya ba da wannan ɗan wata shida ɗin a wancan mutum bisa ga bayanin da sayyidina Ali bin Abi Talib ya ba yana nufin wani hakan halal bane yana nufin halaccin haihuwa bayan wata shida an tambaye shi ya wata ne ta haihu wata shida bayan aure sai ya ce dan namijin nata ne da ta aure ta yaya sai ya ce eh ku ba ka karanta alqur'ani ne gashi nan abu balo Allah madaukakin sarki ya fada ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma rada'a iyaye mata su shayar da ƴaƴan su hawlain kamilain watanni biyu cikakku watanni biyu cikakku kuma watanni nawa ne gaba da a shekaru biyu cikakku watanni nawa ne a ciki 24 watanni 24 sai Allah madaukakin sarki kuma yake bayanin goyen ciki da reno da yayewa sai ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ɗaukan ciki da renon cikin da haifewa da har a ce an yaye yaron da aka haifan watanni 30 ne ya ce to ku cire haule ne kamili ne cikin watanni 30 saura nawa sai ta ce saura wata shida ya ce to don haka ya halatta mace don ta haifu a wata shida kuma ɗa ne cikakke ɗan halal kada ma wata ta zo ta haifu ba a wata shida ku ce a yan ɗaura ne daman gaba da fatiha ne to ana iya samun haka ɗan wata shida kuma ɗani halattacce bisa wannan fassara da wannan babban malami a cikin sahabban manzon Allah yayi Ali ibn Abi Talib dan yana daga cikin manya-manyan masana addinin musulunci wato a ƙarƙashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ma daga cikin kuttabul wahayi sakataren Annabi masu rubuta wahayi dan haka yana da tarin ilimi shi wannan bayani fillah-fillah a cikin sahabbai babu wanda ya kai shi ilimin rabon gado a dungule dai mutum ne mai zurfin hangen nesa da tunani da kuma tarin ilimi na addini shi wannan fashin baki ana iya haihuwa a wata shida to dan haka dai su mata su ji tsoron Allah akwai matan da su kuma a hannu guda ba su da juna biyu din idan mai gidan ya mutu sai ta ce tana da juna biyu, ta yi ta kokarin yadda za a yi ta nemo juna biyu din, ta yi ta kunza ga tsumma a cikin ta har daga baya zuwa gani asirin ta yi tudu, za su je su ta lalata suna neman sai sun samo cikin da dan ba mamaki an auro ta ba ta haihu ba a gida, yanzu idan ta ci riba ga gadon ta na nami sumuni ko za a ba ta ɗaya bisa takwas da sauran abin da ya kamata a ce za a bayar na gado, sannan kuma ce ga gadon ɗanta ta kwashi ga habasa, sai ta kunzige tsumma ko wani koko ta ci ayi da juna biyu ya mutu ya barta, to duka irin wannan haramun ne sai ka alakanta da wannan wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, duka guda biyu din su kiyaye masu tunanin suna da ciki nan su yaudari dukiyar gado da ko masu tunanin kashe dan cikin su domin ba sa kaunan kome zuwa gidan wannan mijin, tana ga tsawon zango da za ta dauka na goyon ciki ai azaba ne, gara ce ta yi aure kawai ta bakanta wa mijin tun da ya sake ta, wannan kuskure ne. Matsatan su na aure din shi yasa Allah madaukakin sarki ya biyo jumla ta gaba da cewa wa bu'ulatihinna mazajen su na aure a haƙƙo bi raddihinna, su suka fi cancanta su mai da su, a tabbas akan samu sabani tsakanin ma'aurata amma an samu sabani anan haƙuri ake bukata, dan haka ne ma malamai kullun suke faɗa idan ana zamantakewa a gidan aure shi ango da amarya su yi iya kokari su ga cewa sun fahimci junansu, abubuwan da ba ta so kai miji kai iya kokari karka aikata, sannan abubuwan da ke kuma kin san baya so ku baje a tire, ni ga abubuwan da nake so ga abubuwan da ba na so, to kada ko da wasa ɗayan ku ya aikata abin da dan uwansa baya so, sannan kuma abin ya faru bisa kuskure sai a yi hakuri, dan duk yadda za a yi ku zauna da auren shi yafi, kuma shi yasa aka halatta idan an saki mace kar ta fita ta bar gidan miji, kar ta fita ta bar gidan miji, ta zauna a gidan mijin a nan ya kamata ta yi idda, dan Allah madaukakin sarki ya ce la tadri la allahu yuhdisu ba'da zalika amra, ba mamaki Allah madaukakin sarki ya canja akalan tunanin su biyu din, tunanin cewa ita gara ta fita a gidan, tunanin cewa gara ya rabu da ita, sai ta koma tana kwalliya tana taba ado, wanda daman ta yi ayyukan gida ne ya hana ta yin waɗannan kwalliya da ado din, sai ya ga cewa bazauren da ya hango ko budurwan da ya hango din ba ta kai matarsa ta gida fasali da kyan gani ba iri, sai ya dawo yuhudisu ba da zalika amra ke, sai ya dawo ya ce to wance fa ina ga ya kamata a yi dawo, sai ya lallaba ya je ya faɗa wa 'yan anguwa da kuma ahalinta cewa fa ya dawo da ita, in an yi haka to lallai a yi haƙuri wannan mata ta ci gaba da zama a gidan miji, in kuma an yi abin da muka saba na al'ada da zaran an saki mace yau to ba za ta kwana a gidan ba, ai tana da gidan ba haka suke faɗa, sai ta kwashe inata gaba ɗaya ta ƙara gaba da kwashe kaya kamar da manjira take a ce tafi, to yanzu bayan ta tafi sai ya yi nadama ya ce ya dawo da ita, to fa dole iyaye su yi haƙuri, nawa aka samu irin wannan ya sake ta ta kwashe kaya ko kwana ko sati ba yi ba sai ya ce ya dawo da ita, su kuma iyaye su turje a yi ta kai kawo daga zauren mai anguwa din wurin 'yan hizba har a je kotu, su su ce ai ba za a walakanta musu iya ba, to duka wannan ya fita a cikin tafarkin wato tsarin shari'a, domin kuwa su mazajen nasu da suka sake sun su suka fi cancanta su mai da su, dan dama yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana la yafarqu mu'minun mu'minatan, bawan Allah mutumin kirki mumini in ya auri mumina musulma kenan suna zaune zamantakewa na aure, babu yadda za a yi a ce ya kyamace ta gaba daya in kariha minha khulqan radiya minha akhar, idan ya kyamace ta da wasu ɗabi'u nata to tabbas ko zai kaunace ta da wasu ɗabi'un, dan haka sai ya hada tsakanin guda biyu ya yi abin da ake ce masa striking the balance, sai ya balance tsakanin abin da take yi wanda baya so da kuma abubuwan da take wanda wannan kuma babu yadda za a yi, dole in ya sake ta ma sai ya yi begen da yanzu wancan tana nan da abu kaza ya faru na faranta rai da take masa, ta yi tana shara da wuri tana gama abinci da wuri kuma ta iya girki din, sai dai a hannu guda ba ta iya ɗauko abincin ta kawo, sai yana kyamatan wannan abin, to yake tunawa abubuwan da ta masa kyawawa. An kawo kes din wani da ya sau matansa a ofishin hizba a kan wurin Malam Nuni Ibrahim Daurawa, matan ta ce ita ba ta ƙaunanta koma, kuma laifin da ya mata ɗin laifi ne guda ɗaya, sai Daurawa yake tambaya yanzu shekarun ku nawa da aure, suka ce shekaru ku 17 ne ko nawa mai kama da haka, shi to tsawon shekaru 17 din nan baya miki abubuwan da yake faranta miki rai, ta ce ai su suka fi yawa kaifa sai ce shi ma yace su suka fiye wa to yanzu akan abu daya shine ku za ku rushe abubuwan da suka fiye wa din ku jingina akan abin da yake shine kuma bai kuma dan ku kashe aure ku ji tsoron Allah sai aka yi musu sulhu a cikin hikima kuma auren nasu sai ya koma dan haka dai ni iya kokari mu ga cewa aure baya mutuwa a anguwa domin yawan zawarawa fitina ne a cikin al'umma shi yasa Allah ya ce in aradu islaha matukan da mijin sulhu yake so kuma ko ba komai in ka duba kafin auren a ce ya kai ga mutuwa ma Allah madaukakin sarki ya mana bayanin yadda za a yi mu gyara wa in kiftun shiqaqa bainihima idan kun ji tsoron auren zai iya farraka ya zama ya sake ta fa ba'athu hakaman min ahlihi ku turo mai fada aji daga gidan mijin gidan su mijin wa hakaman min ahliha da ko mai fada aji a gidan ita matar ta yi babbanta ko wani kawunta ko dai wani tsayayye ko alwalinta wanda zai iya fada ta ji a turo wani babba mai kwarjini mai cika ido sai zo su hada su zauna su tattauna Allah madaukakin sarki yace idan sulhu suke nema yufikillahu bainahuma Allah zai datar da su ga sulhun da suke so din domin sulhu din akwai alheri a cikin sa Allah ya ce wa sulhu khairu yin sulhu akwai alheri babu sharri a cikin yin sulhu dan haka aure yana daga cikin abu mafi muhimmanci a rayuwar mutane ta nan ne yake samu al'umma wanda za su ci gaba da al-istimrari lafiya wato a ci gaba da maiwa domin tabbatar da dokokin Allah da kobutan Allah a ban kasa kuma mata suna da haƙoƙi masu yawan gaske da ya kamata a ce an sauki a shi yasa malamai wasu sukan dawo kalmomin su musamman su yi rubutu akan huququl zawjiyya akwai wani littafi ana kira sa fannun ta'amun bainal zawjayn wannan littafin musamman malamin ya yi rubutu ne akan abin da ya shafi mu'amala na zamantakewa da yadda za a yi aure kar ya mutu duk yadda za a yi a kawo bayanin da aure zai mutu ko ya za a yi aure ya gyaru malam ya kawo kada auren ya mutu ga kuma matakan da za a bi domin gyarawa a girmama juna a mutunta juna a ci gaba da mu'amala ta cikin darajantawa da kuma taimakekeniya domin dama aure abin da ake so a cikinsa shine jin tausayi da kuma nuna kauna asali abin da muke rasawa a zamantakewar aure dauka muke yin an zo 100% mutum zai samu abin da yake so alhali ko ba haka ba yawa aure ana mu'amala ne mu'amala ta juriya da haƙuri duk zamantakewa jigon aure shine haƙuri matukan ɗaya ya rasa haƙuri tsakanin miji ko mata to auren babu inda zai je shi sannan kuma idan an rasa haƙuri tsakanin iyayen matan da iyayen mijin har yanzu auren babu inda zai je shi yasa ake kokarin jan kunnan su iyaye musamman ta bangaren gidan miji kar suke sa ido akan abin da miji yake yi wa ƴar wasu da ya auro ya kawo gidansu sai su yi tunani su ma inda ƴar gidansu ne aka dauka aka kai wani gidan za su so ake mata irin abin da su suke yi ma wannan ƴa da aka kawo gidansu yadda aka kawo yanzu gidan kunnan amana ce a hannu ku rike ta da amana ku sauke nauyin jira ta a wuyanku na dukkanin abubuwa da suka dace a ce uba yake yanzu ya dawo kan dan nan dan haka kar ku ji kyashin abin da wannan zai yi ma wannan ya din a hannu guda kuma malamai suke cewa zai iya zamowa tamkar wato cucinta a gidansu yanzu ita ta taso a gidansu a gidan iyayenta tsawon lokaci sai da ta kai munzalin da za su fara moranta sai suka aurar da ita mashi wannan to lalle ne na kulawa lokaci bayan lokaci na kyautatawa iyayenta har yanzu a can gidansu nan ya rike musu ya yana mata hidima lokaci bayan lokaci in yana da hali kuma yana kulawa da iyayen matar tasa yanzu kace za ka yi wannan sai ya ce tashi ne shi tashi amma asali a shari'anci ya halatta kai wannan abu saboda ka dauke musu wanda za ta yi musu amfani ka dawo amfanin da ya kamata ta za ta yi tazo tana maka har ma da kare me hukunta take ta yi mahaifiyarta yin girki da sauransu yanzu an dauke ta uwar za ta ci gaba da yin girkin da ta faro tun kafin a haife su to yanzu sai kake taimaka musu tayi ka dauka musu kuku a can gidan misali ko kai wani abin da ya dace da na faranta rai kana musu cefa ne kana musu wani wane ne dan wasu abubuwa na aikace aikace ka san dabarar da zaka yi ya zama kamiyar musu da gurbin abin da suka rasa na auren yarsu da kai wanda wannan abin yana saka kauna da kuma ƙara dankon zumunta tsakanin suruki da sokonansa ta yadda auren zai ƙara danko a ci gaba da hayayyafa ana zama a cikin nishadi ba kuma ko me yake kawo haka ba sai kula da bibiyan malaman sunna domin neman fatawowi akan yadda za a zauna da iyali a cikin gida, kuma ba a neman matsayi da daraja kawai ka dauka cewa kai ne a sama. In an yi magana akwai aya da mazaje yawanci suka haddace wai ar-rijalu ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, shi kawai yana tunanin shine alfa and omega, wannan kuskure ne. Lalle ne kake shawartar matanka a cikin gida wurin aiwatar da duk abin da za a aiwatar da kuma tunanin abubuwa da za a aikata wanda zai faranta wa wannan family din rai domin a zauna lafiya. Shi yasa ma'anan da Allah madaukakin sarki yace walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf, haƙoƙi da ake cewa a sauke din idan mijinta ya neme ta ko da tana kan tanda ne tana so ya kosai ko masa, to lalle ta yi kokarin janye ita can ta amsa wannan kira na miji ta biya masa bukata. Wa in kanat ala tannur, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, da makamantan irin wannan, to fa ita ma tana da irin wannan haƙoƙin in tana da bukatar miji a lokacin da ta bukace shi kada ya ce shi ya gaji ya amsa mata ya biya mata bukata, domin in baka biya mata bukata ba a lokacin da kwadayinta ya taso to kuma ina kake so ta je ta biya wannan bukatun kwadayi. Daga nan shikenan sai ka ga barna tana hayayyafa a cikin gida, a zo ana haifan da mutum yana ce ai ba na saba ne bi kamar da yayin gidan nan ba. An samu irin wannan hatsarurruka a wurare mabambanta a zamantakewan auratayyar mu a kasar Hausa, wanda har ƴan kudu musamman Yarbawa idan ana magana cewa ba ku ba da ƴaƴanku aure sai a ƴan uwanku Yarbawa ko da Kirista ne sai su ce ai ku ba a son a ba ku aure saboda ba ku riƙe aure kuna yawan saki. In ka wada kuma sai kaga kusan haka ne, kotu nan har wurin ƴan sanda sai ka je ka gana kes ɗin aure, me ya haɗa ɗan sanda ko da kes ɗin aure uku shi ka ya bar shi da civil da wane ne cases da za a yi na anguwa da sauransu. Amma aure kam kamata ya ce wurin hizba za ku kai ko kuma tattauna maslahan auren a wurin liman a masallacin anguwa, in har ba za ku je wurin mai anguwa ba sai a zo wurin liman a tattauna domin kawo maslaha a wannan aure ɗin don gudun kada auren ya mutu, tare da cewa namiji ɗin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, saboda dawainiyan cewa da dukiya daukan dawainiyan jinya da sauran duk abubuwan da suka dace na shari'a. Miji yana kula da wannan, to lalle ita mata ta yi la'akari da wannan ta girmama ta darajanta mai gidanta. Wallahu azizu, amma fa miji kada wannan abin ya yaudare shi, ya sani Allah yana sama da shi, shine mabuwayi alhakim gwani kuma wurin hikima. Kuma saboda kwarewar lokaci nan za mu dakata da karatun sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe, za mu ci gaba da yadda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya duka cikin lada abin da muka kuskure, ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatan mu, kuma ganar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyarawa. Akwai tambaya ko ƙarin bayani? Na
Allahumma
ya
kawo batun wa